To jama'a na muku maraba da shigowa zauren VOA. Yau ina tare da baki manya guda uku. Ina tare da Alhaji Dan Juma Abdullahi, Hajiya Fatima Dabo, sai kuma Turakin da Alhaji Sama'il Sani. Ina muku maraba da shigowa wannan zauren.
Barka
Hajiya Madina.
Yawa. To yau zamu tattauna ne kan zaben Amurka da aka kammala shekaran jiyan nan. Bari in fara da kai da Alhaji Dan Juma Abdullahi inji daga gare ka. Ya ka ga yadda zaben ya gudana?
Alhamdulillahi an yi zabe an gama muna taya Amerikawa munna da kammala wannan zabe da aka yi. Ba hargitsi, ba tashin hankali. Kali ba tafiya kotu to ba abinda za a ce sai mu ce musu muna taya su murna kuma masha Allah. Bayan haka ni abinda ya bani mamaki shine idan har an ce da Kamala Harris wato yar takarar Democrat da shi Donald Trump da ya ci zabe suna tafiya kunnan doki, ainihin sakamakon zaben ya nuna cin da Donald Trump yayi ya bata rata sosai. Gaba ɗaya in kika dubi ƙuri'un da ya samu a electoral votes wajen 200 da kusan dayawa ƙuri'un ya ma wuce 270 inda ake nema, kuma a popular vote din ma
wato a ƙuri'un da ƴan ƙasa suka kada
wato ya ba ta rata sosai dayawa. Mutane a America sun jefa mishi abinda suke so ne, saboda haka zamu taya su murna kuma ba abinda zamu ce sai dai Allah ya sa ya musu aiki, tunda sun yi ne saboda sun ga alama za su samu canji zai musu aiki. Allah kuma ya sa wato ƙuri'un su ba za su zama na banza ba, zai musu aiki a samu canji a Amurka.
Sama'ila, kaji bayanin Dan Juma da yace Donald Trump ya ba Kamala Harris rata da har ya bashi mamaki. Wannan rata na kusan miliyan 5 da wani abu ya baka mamaki?
Assalamu alaikum. Bai bani mamaki ba, saboda darasi biyu ne ya kamata a ce an dauka daga wannan zaben. Na farko, idan mutum yana takara ya mai da hankalin sa gurin neman kuri'a. Na biyu kuma, akwai abubuwan da ya kamata a mai da hankali a kai kamar wurin neman kuri'a. Na farko, abubuwan da suka yi tasiri sun hada da kamar amfani da social media,
kafafen yaɗa labarai.
Yawwa. Sannan kuma akwai yanayi da ake ciki a ƙasar. Tattalin arzikin ƙasa ya tabarbare, kuma yaƙi da ake ciki da sauransu. ƴan ƙasa abin da ya dame su shine a gina musu ƙasa. To suna ganin yanayin da ƙasa ta shiga, su cikin su ne fi da musu da kuma halin da suke ciki. Ba wai a yadda duniya take kallo America ba. America su suka kirkiro demokradiya. Kowa a gurin su ake daukan
dare.
Yawwa. To idan haka lamarin yake, ya kamata a ce su mai da hankali wurin tabbatar da cewa suna tafiyar da demokradiyyarsu akan tsari, sannan kuma su tabbatar da cewa ba wai demokradiyya kawai, ba wai darasin demokradiyya kawai za a dauka gurin su ba, a duba tattalin arzikin kasa. Kullum hankalin su yana Afirka, a cewa nan kasashe ne masu tasowa, ba su da shugabanci, ba su da wayo. Amma an zo yau ana abin da ake kira global recession. Kowace kasa ba girma ba, ko ni girman kasar sun shiga wani yanayi. To su ƴan kasan da ilimin su da zamani da aka samu yanzu da kuma abubuwan da fasaha da suke da shi da komai, ce kuma ƴan ƙasan suna cikin wani yanayi. Ai, su wannan yadda ake ganin su daga sauran ƙasashen duniya bai dame su ba. Abin da ya dame su shine a mai da hankali wurin tabbatar da cewa yawa ƙasa na tafiya, komai na tafiya daidai a ƙasa.
Bari zo gare ki Fatima. Yaya zaben ya zo miki?
To ni dai wannan zabe zan ce tuntuni na san haka zai faru, saboda na dan yi nazari na duba na ga cewon lokacin da suke takara sosai kafin a zo zaben, za ki ga cewon ana Kamala ana Trump ta bashi really run, ta bashi zan ce sun yi gasa, sun buga sosai. To amma dama daga sanda na ga cewon ana cewa shi ya samu vote 48, ita tana da 47, can yana da 45, tana da
40,
suna kankan kawai. Ni jikina ya bani, kuma ni a nawa yaqinin ne duk inda mace take kankan da namiji, to idan aka zo na ƙarshe namiji ne yake ci, saboda aikin ga masu yanke hukunci masu duk wani abu maza ne. Kin gane ki? Duba fa electoral college tana da 223 ne, shi na 276. Kin gane? Mutane da su kawo ka ba, amma kin san za mu su electoral college ai sun iya wannan dama, sun riga sun yanke hukuncin su. Kuma kamar yanda Turaki ya faɗa, cikin America ne ya dame su. Akwai wasu policies na Democrat da suka dauka da ya bata musu, da basu ji dadi ba, basu aminta da irin yanda suke gudanar da mulki. To kinga wannan yayi tasiri. Kuma ita Kamala naji dadi ta karɓi abin, kuma ba tashin hankali, ba fada, ba wani abu. To ni ina ganin kamar wannan ya kamata ya zama haka din shine yafi daidai ga duk wanda aka bashi rata, yafi alkhairi akan duk wanda aka kada shi.
Alhaji Danjuma, yanzu an ba Donald Trump dama karo na biyu. To akwai abubuwan da ake kuka da su na cewa wannan shugaba da ya karba yanzu bai cika aikata abin da yake fadi ba. Ya kake kallon tasirin wannan zaben da yake?
Yawa to shi dai ya kamata wato ya zauna ya kansa karatun tanzu irin da yake ta yi ya faɗi abubuwa wanda ba daidai ba da cin zarafin mutane tun ba ma ƴan jarida ba yana jin kowa kurin ba daidai yake ba ba wani mai gaskiya sai shi ya kamata ya daina abu ne da wasu akan ce rashin mutunci wani lokaci yana da rashin mutunci kuma ya kamata ya tausasa ya dan canza bari in baki misali lokacin da ya faɗi ya ki yadda ya
fara 2020
da ya faɗi ya ki yadda akwai farar da ake zuwa a yi hand over ya bayo ba da yake tafiya ya rubuta hand over kurin ya ajiye wannan ya tafiyarsa kin gani saboda haka ita kuma Kamala tana ganin alamun ba za ta ci ba ta kirawo shi
ta taya shi murna
ta taya shi murna Biden shugaban kasa wanda yake kan gado yanzu ya kirawo shi ya taya shi murna shi da shi ne ya fadi ba zai haka zai yi kokari ne ya ce an saci zaben kaza kaza da wayansu kazafi dai da wayansu abubuwa makamantan haka to ya kamata ya daina sannan kuma cika alƙawari na da kyau a siyasance wani lokaci akan samu dai yakan yi wuya dan siyasa yayi magana ya ce sai kaza ya zo ya cika amma ya kamata Trump ya yi kokari alƙawuran da ya musu ya samu ya gyara akwai yaki a Ukraine akwai yaki a Gaza Israel ke yi da Hamas duk wayannan wanda kuma akwai taimakon America ya kamata ya zauna ya diba ya gani ya ga yaya za a yi a kawo ƙarshen wayannan abubuwa
kuma ya
alƙawarin zai yi saboda idan ba hakan aka yi ba babban alƙawarin da ya yi wanda dan uwa Turaki ya yi magana kai wato gyara tattalin arzikin Amurka din ba zai ma samu ya yi ba because kuɗi ne sosai in billions ake ɗauka ana tura wajen maganar yaƙi din a Ukraine da kuma Gaza Middle East saboda haka ya kamata ya zauna kansa karatun tanus ya ga abin da zai iya yi.
Turaki yanzu cin zaben nan da Donald Trump ya yi an samu ci gaba a ɓangarensa. Domin jam'iyyarsa ce yanzu take rinjaye a majalisar dattawa da kuma majalisar wakilai. Kana ganin wannan zai kawo wa kasar Amurka irin sauyin da mutanen Amurka suka zabe shi akai?
Eto kamar yadda Alhaji Danjuma ya bayani shugaban kasa ne da aka san shi da daukan alkawari da kuma sabawa. Kuma kamar yadda na faɗi daga farko na ce yanayi da ake ciki yanzu a kasar Amurka da sauran kasashen duniya kuma zabensa da aka yi an zabe shi ne saboda ana gani zai kawo sauyi. To idan bai kawo sauyin nan ba za a masa bore ko da suke da rinjaye a duka majalisun biyu yanayin da ake ciki yanzu babu wani maganan jam'iyya ko ne gani aka yi zai kawo sauyi ya mai da hankali ne wurin matasa da kuma jihohi manyan jihohi kamar su Pennsylvania da su Michigan inda a kuriyu suke da yawa ne ya je samun kuriyunsu America tana cikin wani yanayi yanzu kawai abin da ya da mutane shi ne sauyi idan bai kawo sauyin nan ba duk alƙawarin da ya ɗauka in bai cika ba to tabbas za shiga cikin wani yanayi
saboda Amurka dama ba ƙasa ce da za a mata irin wannan wasa ba. Fatima, kina ganin zai samu gudanar da mulki yadda yake so duk da cewa majalisa ta zama kamar tashi ce?
Eh to ni na ganin kamar zai samu saboda me? Ya samu ƙuri'u ne saboda yana ganin ya musu alƙawarin sauyi. Tunda waɗannan su da suke mulkin su sun sa mutane suna ana ganin sun sa mutane a tashin hankali. Kamar yadda suke faɗa kudin ce abin nan dinka gari ma Nigeria a inda nake jin suna faɗan America saboda zaka ga mutum ana biyan shi kuɗi da yawa mai tsoka to amma idan fa ya tafi siyayya haka zai dan koko da wannan kuɗin nashi dan abu a leda to abu ne kusan duk duniya to kuma shi yazo ya nuna musu cewa a'a wannan rayuwar taku za ta canja kuma za ta canja saboda me saboda na yadda tunda su ne da yawa sune masu majority kuma sun yi mutane alƙawari za su kawo sauyin nan sun san idan ba su kawo sauyin nan ba ba za su sha da dadi ba kin san Amurkawa za su fito ne kwansu da kokotarsu su fito bakin titi su kwana su tashi su ce ba su yadda ba
anan muka kawo ƙarshen wannan shiri a yau inda muka yi bitar yadda zaben Amurka ya gudana sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin Danjuma Abdullahi da Turaki Sama'ila Sani da Fatima Dabo da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Fiona Wamai Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda mu kasance lafiya.